أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayaka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki, magajin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai cancanta abota masa. Muna masa godiya, ya ba mu dama za mu ci gaba gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma, kamar yadda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Yau wuni na goma a cikin watan Ramadan, hijirar ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1447, wanda kuma shine 27 a watan albashi shekara ta 2026. Kamar yadda muka saba gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka na Umar dan Abdul Aziz dake tsohuwar GRE anan cikin garin Bauchi. Kafin mu fara karatun, za mu ci ƙara jan hankali akan abin da muka yi magana akan sa a cikin hudubar mu ta wannan satin. Kasancewa muna cikin watan Ramadana, watan da Allah madaukakin sarki ya masa albarka, kuma daga cikin albarkokin da Allah madaukake wannan wata shine wata ne na karban addu'ar bayi. Kasar mu tana cikin damuwa, yankuna da yawa na wannan kasar tana cikin damuwa, wanda bai kamata a ce wani musulmi da yake rayuwa a kasar ya rika gushewa daga cikin kwakwalwarsa irin halin da sauran al'umma suke ciki, ko da shi abun bai shafe shi ba. Domin ba za ka zama nagari ba idan abin da ya shafi ƴan uwanka musulmai ba ya damunka. Allah madaukakin sarki cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, dan uwanka ne duk inda musulmi yake. Bayan ga musulunci ya haɗa ku, kuma ƙasa ta haɗa ku, kuna zaune wuri ɗaya, kuma ga addini ya haɗa ku, halin da yankunan Kebbi da Zamfara da Sokoto suke ciki, hali ne na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba wanda zai iya baka labarin hakikanin abin sai wanda yake wajen kawai. Kowa dai bai gaya maka dan abin da ya ji ne, amma in ka samu waɗanda abin ya shafe su kai tsaye suka gaya maka, za ka yi shakkar cewa anya wannan abin a Najeriya yake faruwa, anya wannan abin a cikin ƙasar nan yake faruwa. Abu ne gashi nan kamar fim, saboda a ce wai a ƙasar da, a irin wannan ƙasar da ake da arziki irin wannan, amma a ce mutum zai kidnapping ɗin mutane ya tafi da su daji ya yi bidiyo da layin waya yake wannan abin, da data yake amfani, da technology irin na zamani, amma wai a ce babu technology da kuma za a yi attacking ɗin waɗannan mutanen. Kasa akwai abin mamaki a ciki, wallahi akwai abin mamaki. Yanzu an iya tracking ɗin wani saboda ya saci kayan wani babban mutum, duk inda yake aje a kamo shi, amma waɗannan mutane a ce ba za a yi tracking ɗin yadda suke ba. Kawai wanda ya samu dama aka fito da shi ba, wanda kuwa aka fito da shi social media ya yi bayanai, ya yi kuka, ya yi ihu, ya yi ƙara, ya yi ƙumaji, shi wannan ɗangata ne. Dan shi ne aka san halin da yake ciki, bari a kai masa kagaji.
irin su fa da yawa suna nan waɗanda su ba kawo su social media din ba da haka kawai ana kwantatin da ƴan uwansu ne kawai ba su iya karban su ba shikenan a kashe kawai na kashewa to a irin wannan halin da muke cikin uwana a cikin wannan wata wallahi in dai ba mu mai da hankali mun roki Allah madaukakin sarki ba dan mu ba mu da wata dabara wallahi in ba wajen Allah ba talaka dai ba shi da wani abin da zai yi sai dai koma wajen Allah to amma abun bukin ciki shine su ma talakawan da su ake hada baki ake wannan abu waɗannan ƴan ta'adda da talakawan suke amfani su kai musu petrin da za su sa a cikin mashinansu su yawo su je inda za su dauko wanda za su dauko da talakawa suke amfani a kai musu sai musu katin waya a kai musu daji da talakawa suke amfani a sai musu magani a kai musu da talakawa suke amfani a kai musu abinci inda suke duk an bari da talakawa sau nawa zaka ga an kama mutum mace ko namiji da kaya ko yana kawai ƴan ta'adda yana kawai ƴan ta'adda sau da haka halin da muke ciki hali ne na mu ji tsoron Allah madaukakin sarki dukanmu mu koma ga Allah mu sanya alheri a cikin zuciyarmu kada mu nufi kowa da sharri kada mu dan biyan buƙatarmu mu yi abin da zai cutar da al'ummarmu wallahi akwai rashin albarka a cikin wannan rayuwa duk wanda zai taka kan wasu dan shi ya isa zuwa ga buƙatarsa wannan akwai rashin albarka a cikin rayuwarsa kai ka yarda a kashe mutum 100 saboda buƙatarka kai kadai a kashe mutum 50 saboda buƙatarka kai kadai a kashe mutum 10 kai a kashe mutum 1 saboda buƙatarka kuma zaka mutu kai ma kuma baka san ma shi zaka mutu ba zai yiwu lokacin da kake ba wannan buƙatar taka kana samun kuɗin da kake buri din Allah baka sani ba sauran sati ɗaya ka mutu dan haka ba mu da wani abu ƴan uwana sai mu gyara ɗabi'unmu mu koma ga Allah kuma mu yi addu'a mu yi addu'a lalatattun cikinmu Allah madaukakin sarki ya shiryar da su waɗanda muguntarsu ta kai inda ta kai ba sa nufin gyaruwa Allah madaukakin kai mana maganinsu waɗannan ƴan ta'addan ne ko masu taimakon ƴan ta'adda wasu jagorori ne da suke biyan bukata ta hanyar wannan ta'addancin ko ina suke Allah kai ka sani ya Allah madaukakin sarki ka tona musu asiri kai mana maganinsu yan uwa na addu'a a cikin wannan wata abu ne mai muhimmanci mu dage kuma ana karba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana karban addu'a a cikin wannan wata ayoyin alqur'ani sun nuna mana haka manzon Allah ya gaya mana mu tashi cikin dare mu rika gaya wa Allah bukatun mu da halin da muke ciki mu rika fada a cikin sujjada muna gaya wa Allah halin da muke ciki lalle Allah madaukakin sarki babu wanda yafi karfin sa Allah kai mana maganin abin da ya dame mu kafin mu fara karatu za mu karanta wasu 'yan tambayoyi da muka saba yi kafin mu fara karatu ranar juma'a zan fara da wata tambaya da yake take alaka da karatun jiya wasu cikin 'yan uwa da yake mun yi magana akan wata loga a cikin fadin Allah madaukakin sarki wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathalin da kuma wa laqad sarrafna fi hadha al-qur'ani lin-nasi min kulli mathalin muka ce daga cikin logar da malamai suke amfani da shi a Isra'i da yake sinun ne na Isra'i suka ce to annas aka fara ambata tunda annas akwai sinun da sinun din Isra'i da kuma sinun din annas wa laqad sarrafna lin-nas in kana Isra'i idan ka je kahfi kuma wa laqad sarrafna fi din al-kahfi sa'un ne na fi al-kahfi da kuma fi hada al-qur'ani sai ka ce lina sai ka jinkita lin-nas to sai wani ya ce manzo ai malam ni ba a nan matsalata take ba wai shi sai ya ce wa laqad sarrafna lin-nas fi hada al-qur'ani min kulli mathalin sai ya rasa wanne zai dora wai a nan matsalata take domin can wa laqad sarrafna lin-nas fi hada al-qur'ani min kulli mathalin fa aba aktharu an-nas illa kufura wancan kuma wa laqad sarrafna fi hada al-qur'ani lin-nas min kulli mathalin sai ce me wa kana al-insanu aktharu shay'in jalla shi ne ce to ai nasin zaka mance ne nasin dai ita zaka mance ne inda ka ce wa laqad sarrafna lin-nas to a can ma gaban ka nemi nasi ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس كنا دكاتي الناس تو أكثر الناس كي نيما دكاي هكا شي كنا سيكو بسرق شي كنا matsalar insha Allah tabaraka wa ta'ala. Amma dai kun san sharkar wannan ita harkar tilawa ta alqur'ani, wato kowa da irin baiwar da Allah madaukaki ke masa. Akwai masu makauniyar tilawa da muke cewa tsangaya, shi ba ruwansa da wani lissafi, kuma haka take zuwa, baya komai, baya wani zabi'i, ba komai, amma haka kawai take zuwa tar tar tar, ko ba dai bata ba. Akwai masu irin wannan, galibi masu irin wannan kuma zaka samu ba su da baki su kuma in an sai su yi sato su rubuta su kuma sai su ta matsala. Mun zana da wani dan uwa da muka zauna da shi a wata makaranta shekarun baya, wani mai kikkarriyar tilawa amma bai da baki, makauniyar tilawa ne da shi. In yana tilawa da wuya ka ji mutumin nan ya bata, amma in yazo ya sa allo malam gyara karshe dole ya daina rubutu, eh dole ya daina rubutu. Idan ya zo na alfahari da tilawa sai a ce dan kai saka sa allo mara, sai ya ce in kun yi ta mada wajen musaffabu kuma, saboda shi Allah masa baiwar tilawa amma ba shi da baki. In ya fara biki ya dinga batawa kenan, da canme da kanme ya ta rabawa ya ta hadawa inda ba a hadawa inda yake rabawa. Saboda haka akwai horewa ta Allah subhanahu wa ta'ala, amma dai akwai dabarbaru irin wannan da ake amfani da su zai rage maka yawan bata a karatu. Wannan yana cewa shin zan iya yin a tarawihi a gida ba sai na je masallaci ba saboda ina son in yi karatu mai yawa? Babu sabani wajen malamai ya halatta mutum ya salla tarawihinsa a gida, babu sabani a gun wannan. Babu laifi ka zauna a gida, in ka san yawanci yanzu sallah da ake a masallaci kaga dan takaitawa ake yi, saboda akwai rauna na iri na waɗanda ba za su iya jure dogon karatu ba. Kaɗan ne cikin masallatai da ake tsawaitawa, dama irin wannan kuma masu zuwa sun san dama suna zuwa ne saboda dogon karatu. To shi yana so ya yi dogon karatu, masallatai yawanci ana yin karatun kaɗan kaɗan ne. To wai shi zai iya a gida? Eh za ka iya a gida, domin malamai ba su saɓani akan halaccin haka ba. Inda malamai suke da saɓani shi ne wanne fa falala, nan akwai tattaunawa malamai. Shin ka yi a gida ya fi falala ko ka je masallaci ka yi a bayan liman? Saboda dalilai guda biyu ne suka zo kamar suna cin karo da juna, duka kuma ingantattun hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba, mafificin sallar da mutum zai yi ita ce sallar da ya yi a gidansa, illa al-maktuba, in ba ta farilla ba. Kaga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana maka cewa kowace irin sallah ce in dai ba farilla ba ce, to kai a gida ya fi lada kai akan kai a masallaci. Haka wannan hadisin ya nuna. To da wannan wasu malaman sai suka ce to yin sallar nafila, kaga tarawihi ai nafila ce ko, to yin sallar a gida ta fi falala akan yi a cikin mutane ko da a bayan liman zaka yi ko da a masallaci. Abu na biyu, su waɗancan kuma malaman sai suka ce mu abin da muke gani yin sallah tare da liman ya fi falala ko da a gida ne ko da a masallaci ne, in kai da liman ya fi falala akan kai ɗaya. Suka ce saboda faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallama, man sallama imamihi wa lam yansarif hatta sarafa al-imam kutiba lahu qiyamul layla, duk wanda ya salla tare da limaminsa bai bar sallar ba har sai da liman ya kammala, suka kammala tare, to kutiba lahu qiyamul layla, za a rubuta masa kamar dukkan daren yana sallah, za a rubuta masa yayi tsayuwar dare gaba daya. Shine wasu balibai suka ce to in kai sallah kai kadai a gida iya abin da kai shine iya abin da za a rubuta maka, amma in kai sallah tare da liman a masallaci za a rubuta maka tsayuwar dare gaba daya. Da haka su suka ce mu muna ganin wannan yake. To anan sabanin malamai yake. To yanzu idan Allah ya sa a gidan da zaka yi doguwar sallar da zaka yi ba kai kadai bane, kai da jama'a zaka yi, to ga hadabi, kai sallah tare da liman sannan kuma ka samu me? Ka samu yin sallah a gida. To amma galibi wanda zai sallah a gida shi kadai yake yi, ba da jama'a yake yi ba, dan haka ba zai samu falalar yin sallah tare da liman din da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a rubuta masa kaman yayi dukkan dare yana sallah ba. Dan haka ni in shawari ka nema, in shawari zan baka, ka zo kai sallah tare da liman sannan ka koma gida kuma ka ci gaba, eh ka ci gaba daga inda aka tsaya, ka zo kai sallah tare da liman, domin hakikanin magana shine sallar dare ba ta da iyaka. Sallar dare ba ta da iyaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli mafna mafna, sallar dare biyu ake yi, fa idza khashi ahadukum subha falyutir bi wahidati, idan ɗayan ku ya ji tsoron alfijir zai fito to ya samu ya wuturi amma ku tayin bibbi ku tayin bibbi ba iyaka kuma yace as-salatu khairu mawdu faman sha'a istaqalla man sha'a istakthar sallah ita ce mafi alherin abinda mutum zai aikata wanda ya so yayi da yawa yayi da yawa wanda ya so yayi kadan yayi da kadan yayi kadan kaga nan ma bai iyakance ba shi yasa an samu magabata suna yin salloli daiwa rakawoyi daiwa suna yi al-imamu ahmad ibn hanbal al-majalisi suka ce tsakanin wuni da dare yana yin sallah ya kai 100 raka'a 300 tsakanin wuni da daren sa kaga abin da ke nuna cewa ba iyaka kenan sallar dare ba a samu sabani a wajen magabata akan adadin sallar dare tana da iyaka kuma ta iyaka ba daga baya ne aka samu su malamai suke ganin cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito baya wuce 13 ko 11 to kar a wuce 13 ko 11 to matsalar shine 13 da 11 da ake dufa ba irin ta annaban ake ba kuma yanzu domin ya kamata in dai kace manzon Allah din kake so kai koyi da shi yadda ya kamata to idan kai adadin raka'o'in da yi to sai kai kuma irin sallar da yi amma ka zo ka ce kai ba za ka wuce raka'ar annabi ba irin na annabi za ka yi kuma kai alamsar kai ba da ilahi kuma ka shiga irin na annabi a da kai irin naka dai kai irin naka dai amma manzo Allah da yake karanta izu goma a tsaye bai ruku ba haka ba manzo Allah yake sallah sai kan yi izu goma a tsaye bai ruku ba Allah ya samu dace wannan yake cewa matar da ta sha maganin fulani jinin ta ya karu akan kwanakin da ta saba yi ya za ta yi da azumi duk mutumin duk matar da ta san cewa akwai sababin da yasa jinin ta ya karu to ai abin da ya karu nan ba jinin haida bane tunda ta faɗi cewa ta sha magani ne magani ne ya kara mata adadin kwanaki dan haka duk adadin da ya karu a cikin kwanakinta na al'ada wannan ba jinin haida bane sunansa jinin istihaba jini ne na ciwo wanda baya hana azumi baya hana sallah baya hana miji ya kusanci matarsa da haka idan kwanakinki ya karu sababin magani da kika sha to iya kwanakinki da kika saba yi din nan iya kadai su za su zauna baki sallah baki azumi amma da zaran sun kare to ki wanka ki ci gaba da sallah ki ci gaba da azuminki wannan yana cewa shin za a iya rera al-qunutu ko ba a rerawa wannan an dade ana yin wannan magana ko kwanaki alarma ma ya tambaye ni ya ce wai ana rera al-qunut ne ko ba a rera wasu wai sun ce masa ba a rerawa to sai wani ya sake mun tambayar a cewa ba a rera al-qunut wanda ya ce ba a rerawa to shi ake bukatun ya kawo dalili wanda ya ce ba a rerawa shi ake bukatun ya kawo dalili saboda mu dai abin da muka aka ruwaito mana shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana alqanutu a cikin sallar wuturi in yayi wuturi yana alqanutu har aka ruwaito ga abin da yake karantawa a cikin dukkan ruwayoyin ba inda aka ruwaito cewa manzon Allah yana rerawa ko ba rerawa a al'adar duk karatun da ake yi kuma a tsaye a bayyane to rera shi ake yi shi yasa duk karatun sallah a tsaye rera shi ake yi to ita wannan alqunutun ma a tsaye ake yin ta kamar yadda ake karanta alqurani a tsaye dan haka tana da alaka da ita in kace ba za a rera ba to yanzu kai ne muke bukatar ka kawo mana ai an ce manzon Allah da ya gama karatun alqunutun kuma sai ya daina rerawa kai kake bukatar ka kawo wannan idan baka kawo ba to kabar mutane wanda ya rera yayi wanda bai rera ba duk yayi da rera wanda shi rera wanda dai ne kawai addu'a ake bukata shi yasa an tambayi manyan malamai akan wannan an tambayi Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yace babu wani laifi a cikin rera al-qunut an tambayi Sheikh Abdulrahman ibn Nasir al-Barrak wani ɗaya daga cikin daliban Sheikh Abdulaziz bin Baz shi ma na gani an tambaye shi yace babu laifi dan an rera kamar yadda ake rera Qur'ani in an rera al-qunut haka yace babu wani laifi a ciki yace kyautata lafazi ne wajen addu'a yace babu wani laifi dan ayi da haka wanda yace ba a rerawa to in ya kawo dalili inda ko annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce ai da yana karatun da yazo rerawa sai daina rerawa da yazo addu'a abin al-qunut sai daina rerawa ko kuma yace kar a rera ko wani magabaci yace kar a rera shikenan amma ba haka ba sai kamar mutane wanda bai zai rera ya rera wanda ba zai rera ba duk addu'a ce Allah ya karba mana wannan mai tambaya yana cewa shin al-qunutu wa bayan ruku ake yin ta ne ko kafin ruku ita ma wannan an dare ana tattaunawa akan ta ko matsala ce mai sauki wanda malamai sun tattauna mai yawa akai wasu suna cewa alqanutu idan ta nazila ce ma'ana idan wata musiba ce ta sauka ake yin alqanut to wannan ana yin ta ne bayan ruku amma idan alqanuti ne ta wuturi ana yin ta ne kafin ruku haka wasu suke fada wasu malamai suna cewa ita alqanutu ya halatta ayi ta kafin ruku ya halatta ayi ta bayan ruku kowace irin alqanutu sawa'un ta musiba ce da ta sauka ko ta sallar wuturi ne ya halatta ayi bayan ruku ya halatta ayi kafin ruku wannan kuma magana ita ce na fuka suwa da ita al-imam ibn hajar rahimahullah ya tattauna wannan matsalan ta alqanutu بعد الركوع أو قبل الركوع أتكلم تافه سمع البركة فتح الباري يا كام من دنو ما لم يسوى لدليل ده تكلونا يي كفر الركوع لدليل تكلونا يم بير الركوع كم يرن جار ده سوى يا هلا تدك أي قرابي لا كده يا هلا تعي أظن إنك جان هان كليل ما مشيني إذا ما صلّت إنك كي صلى أنسى بين القنوت نبايع الركوع لا الله كبست بايع الركوع إنك كذا تندى مسوا بيا هلا تعي أوزن تندى بايع الركوع إنك شيء أكوري جماعة saboda ka daga mutkasin mutane ba su duk abin da suka saba da shi wato ko abun ma ba daidai bane ba kafin ka kawar da su ba sai a hankali ballanta na baka da dalili kai makarara duk ijtihadi ne na malamai ko kafin ruku ko bayan ruku duk akwai dalilai da suka nuna haka da haka in ka samu mutane suna yin bayan ruku ne ka bar su su rika yi bayan rukun su babu wata matsala a ciki suna da dalilai da suke karfafan su da haka ya halatta ayi alqanutu kafin ruku kuma ya halatta ayi bayan ruku yau da tabbayin namu na alqanutu suna da yawa wannan yace shin iya alqanutu da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ake yi ko ana iya ƙara addu'ar shi ma yana daga cikin abin da ake samun tattaunawa mutane shin wai alqanutun nan da aka ruwaito daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala yace manzon Allah ya koya masa alqanut allahumma hadini fi man hadayt wa afini fi man afayt wa tawallani fi man tawallayt wa barik li fi ma a'tayt har zuwa karshe wai iya wannan ne ake karantawa ko ko ba shi bane gaskiya ni ban ga wani malami da yace ba a karawa akan wannan alqanutun ba abinda na gani ma shine kishiyar haka malamai suna cewa ya halatta domin babu ne na addu'a kuma shi yasa ma ba iya wannan din aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ai an samu wasu lafuzan da manzo Allah ya koyar da alqanutu ba wannan din ba ba wannan da Al-Hasan dan Ali kade ba abinda ke nuna halaccin yin wata addu'ar ba wannan ba amma dai yana da kyau limamai su sani ba a san tsawaitawa a ce alqanutu wani lokacin za ka ga limami ya tsawaita da yawa har mutane ran su ya fara baci ran su bai baci a sallah ba amma ran su bai baci a ji duk da cewa yawanci mutane in a tarawihi ne lokacin suka dan baci dan ana alqanutu amma lokacin tahajjud ne duk addu'a da zaka yi saboda suna ganin yanzu za a karba ba su cika damuwa ba kana kara dadewa ne ma kana kara jin amin din yana kara tashi eh kowa yana ganin cewa bukatarsa za ta biya mai neman aure yana ganin watan sa yayi mai neman jari yana ganin lokaci yayi ko Allah ya taimake mu dan haka babu laifi dan an kara babu ne na addu'a yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ayi ruwaito irin addu'o'in da yake a sujjada amma sai ya ce wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa qabilu an yustajaba lakum amma a cikin sujjadar ku takarkare ku dage ku yi adkuru ga Allah domin ya cancanta a karba muku kaga malamai sun suka ce ba sai ya addu'a da aka samu daga annabi zakai ba duk addu'ar da kaga mai kyau ne kana so a wajen ubangiji roki kai har malamai suka zo suna sabani akan za a iya da wani yare ko sai da larabci saboda mutane suna karanin bukatar su yi kuma ita sallah gashi ba larabin yare ne ya zaka yi zaka iya yi ko kuma zaka yi ba duk saboda an bude kofar addu'an cewa wato ba sai iya abin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam zaka alqanutu ita ma na gani an tambayi Ashad bin Bas yace ya halatta a kara na tambayi Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen shi ma yace ya halatta da a kara wannan yake cewa na sai fili shekara daya kenan dan na sayar amma har yanzu ban sayar ba yaya zan yi masa zakka idan mutum ya sayi fili kuma lokacin da ya saye shi da yaqini tabbas ya saya ne dan kasuwanci akwai wanda zai yana taraddadi ko in sayar ne ko kar in sayar to ba irin wannan ake magana ba wanda ya saye shi tabbas dan ya sayar ne kasuwanci ne kawai zai akwai wanda zai saye a jefar saboda kadara wannan ba zakka akai wanda ya saya mutaraddid ko in bari ne in gina gida in saye shi ne in gina ina saye shi ko in gina gida ne ko in sai da shi yana taraddudi to shi ba wannan ban da shi wanda zakka take kansa shine wanda ya saya da tabbacin cewa sayarwa zai wani ma za ka samu sana'a ta ne dama sai sai fili ya sayar to irin wannan idan ya shekara filin ko da baka sai da shi ba zakka ta hau kansa idan kana da wasu kudin da suka kai zakka lokacin da ka zo cire musu zakka sai ka hada da kudin fili yaya kudin fili yake za a yi masa kima za ka kira dillalai a yi masa kima a ce wannan filin yanzu kimarsa kaza ne zai kai kaza sai a ɗauki kima wato ba mai tudu ba don kar ka je ka kwana ciki a yi masa kima neman miliyan goma alhali an zo a taya shi miliyan biyar dan wani zai zuba masa kuɗi a'a sai ka ɗauki matsakaicin abu sai a yi masa kima idan cinikin bai yi nisa ba kamar shekara ɗaya wani lokacin da ka samu ma farashin in ya canza ma ba da yawa ba ne to sai ka yi masa kima sai ka cire tare da sauran kuɗinka da za ka cire musu zakka idan ba ka da komai sai shi kimarsa kuma ta kai zakka domin akwai filin da za ka siya kuɗin kimarsa ba ta kai zakka ba ban da shi wanda kimarsa ta kai nisabin zakka to zakka ta hau kansa yanzu in ba ka sayar da shi ba to ana bin ka zakkar shekara ɗaya a kansa idan ya sake shekara biyu ana bin zakkar shekara nawa shekara biyu in ya yi shekara uku ana bin ka zakkar shekara nawa shekara uku sai da ya yi shekara uku sai ka da shi sai ka sai da shi to sai ka cire masa zakkar shekara uku 1 over 40 times 3 a cikin wannan kudin da ka sayar sai ka cire su ne zakkar wannan Allah ya ce muke mu wannan shine abin da zamu amsa da tambayoyi gurgurdan hali insha Allah tabaraka wataala zamu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma muna cikin surar nan mai albarka suratul kahfi zamu tashi aya ta 60 na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
wannan ita ce kissa ta uku da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar a cikin wannan sura mai albarka suratul kahfi a farko mun yi kissar ashabul kahfi waɗanda Allah madaukakin sarki ya sanya musu barci na shekara 309 wasu samari matasa da suka zabi imani akan kafirci suka miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki suka samu taimako daga Allah kuma suka zama aya kissa ta biyu wasu mutane guda biyu da Allah madaukakin sarki ba mu labarin su wanda ɗaya daga ciki Allah madaukakin sarki ya masa arziki sai yana alfahari da jin kai da arzikin da Allah madaukaki ya bashi wannan har ya kai shi zuwa ga kafircewa Allah madaukakin sarki yana ganin ko an je lahirar ma in ma za a tada alkiyamar to abin da zai samu a can ya fi na nan domin alama ce da ya samu a nan ko ya nuna cewa alama a can in ma da akwai kiyama dan shi bai yadda akwai kiyamar ba in an je can din ma zai samu wanda ya fi na nan wannan ita ce kissa ta uku kissar annabi Musa alaihi salam da kuma annabin Allah Khidir wanda Bahaushe yake ce masa Halliru haka Bahaushe yake cewa ko Halliru akan ce Khidir ko Khadir da Larabci shi sunan akan faɗa haka wa fatihil kha Khadir ko kuma Khidir da kasra wa kha'un amma shi Bahaushe sai ya cire digon kha'un din badin din kuma ya mai da ita lamun ko sai ya ce Halliru haka ake wanga ji an ce Halliru to Khidir kenan ko Khadir Allah madaukakin sarki yana cewa wa idh qala Musa li fatahu ambashi yayin da Musa alaihi salam ya gaya wa li fatahu ga yaron sa la abrahu mi bazan gushe ba ina tafiya hatta abluga majma' al bahrain har sai na isa mahadar tekun nan guda biyu au amdi hukuman ko kuma nayi tafiya mai tsawon gaske tsawon zamani falamma balagha yayin da suka isa majma'a bainihima matattarar da ke tsakanin kogunan nan tekunan nan guda biyu nasiya hutahuma sai suka manta kifinsu fattakhadha sabilahu ya kama hanyar sa shi kifin fil bahri a cikin wannan teku saraban ya samu wata mashiga falamma jawaza yayin da suka wuce qala li fatahu sai annabi Musa ya ce wa yaransa atina ghada'ana kawo mana abincin ranan mu laqad laqina min safarina hadha nasaba hakika mun gamu da wahala a cikin wannan tafiyar tamu qala sai shi yaron annabi Musa ya ce ara'aita ba ni labari if awaina ila sakharati ay yayin da muka tare jikin wannan dutsen fa'an fa inni nasitu al-hut to ni na manta kifin wama ansanihu illa shaytan babu wanda ya mantar da ni shi sai shaydan an azkurahu akan na tuna shi wattakhadha sabilahu fil bahri sai kama hanyar sa fil bahri a cikin tekun ajaban yana mamaki qala zalika sai annabi Musa yace to ai wannan ma kunna nabghi shine abin da muke nema dama fartadda ala afarihima qasasa sai suka koma baya ala afarihima akan gurbin tafiyar su qasasan suna bin baya fa wajada abdan min ibadina sai suka samu bawa wani bawa min ibadina daga cikin bayin mu atainahu rahmatan min indina mun bashi rahma daga wajen mu wa 'allamnahu min ladunna ilma kuma mun sanar da shi ilimi daga wajen mu wannan kissa ta annabi Musa alaihi salam da Khidir kissa ce wadda take mai tsayi al-Imam al-Bukhari rahimahullah da sauran malaman sunna sun fitar da hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama akan wannan kissa wanda in ba mun karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai din ba wato kissar ba za ta fito mana yadda ya kamata ba shi yasa jama'a babu yadda za a yi wani mutum wai ya ce shi alqur'ani kada ya ishe shi ba ruwan sa da maganar annabi alaihi salatu wasallam abubuwa sai wani alqur'ani in baka koma zuwa ga annabi ba wallahi ba za ka san fasarar su ba yanzu yadda muka karanta waɗannan bakin yadda yake haka kace ba ruwanka da bayanin ko wani annabi ma bashi dan Allah me zaka gane babu da zaka gane babu da zaka gane kawai yanzu a ce yayin da suka isa asali ma tukuna lokacin da annabi Musa ya ce wa yaron sa zaka tambaye kan gama kace wai wani Musa ne ma tukuna eh in ba ruwanka da hadisin annabi ba ruwanka da maganar kowa Musa annabi Musa kawai akai a duniya mai musuna Musa kaga ba shi gari akai a duniya ba yanzu in kace annabi Musa namu ake kana bukatar cewa bayani it qala li fatahu yace wa yaron sa wa yaron nan sa kana bukatar bayani har yanzu wai ga ya maka shi da ka ce mana wani zamu ce wa ga ya maka ka ce kai ba ruwanka da maganar annabi ma kace la abrahu hatta abluga majma al bahrain bazan gushe ba ina tafiya har sai na isa mahadar tekunan nan guda biyu ina ne tekuna guda biyu wani teku ake nufi da wani teku ina zaka gane in baka koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba baka koma zuwa manzanin sahabbai da tabi'ai ba zaka gane komai ba yayin da suka isa mahadar tekunan nan guda biyu nasu ya huta kuma sai suka manta kifin su me ya kawo maganar kifi anan kana bukatar bayani me ya kawo maganar kifi me za'i da kifin fattakaza sabilahu fil bahri sai ya kama hanyar sa waye kama hanyar sa kifin ne kama hanyar tasa ko annabi Musa ne kama hanyar tasa ko yaran annabi Musa ne duk kana bukatar bayani falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana yayin da suka wuce ina suka wuce qala li fatahu atina ghada'ana kawo mana abincin ranar mu me ya kawo magana abincin rana laqad laqina min safarina hadha nasaban gaskiya mun gamu da wahala a cikin wannan tafiyar tamu wace tafiya ina za su je mi za su yi kana bukatar bayani qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut ba mu labari lokacin da muka je wannan dutsen nan mun manta kifin me ya maka wani dutse ne me yasa aka manta kifi kuma me ya matsalar manta kifi me zai kawo wama ansanihu illa shaitana an abku haka zaka tabi duk inda ka gani zaka ce ana bukatar bayani shi yasa jama'a duk wanda yake da fassara alqurani ba ruwansa da maganar annabi to wallahi asalin fakkare shi zai yi fakkare haka zai boki yayi ai fasu faduwar guzuma ya kwance uwa kwance shine fassarar bai gane ba masu fassarar ba za su gane ba babban da za a gani to jama'a dole ne in muna son fahimci alkur'ani wallahi sai mun koma zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yadda nake zama akan teburin nan a ce haka mutum zai zauna a tebur yana bayani yana tafsirin qur'ani yana bayani kaza ne nan kaza ya faru nan kaza ya faru nan shi kuma a ce annabi ta bayanin komai ba kawai zuwa ya karanta ayoyi shikenan ya tafi kai ka samu yanci ka zauna ka fassara wa mutane kai musu bayani fawajada abdan min ibadina mun samu wani bawa daga cikin bawanmu wani bawa suka samu wani bawa daga cikin bayinmu kai ka yi bayani ka ce bawan kaza ne kuma ka ce annabi shi ba zai bayani ba ai in dai za ka yi bayani to ka san cewa wanda yafi kowa cancanta ya bayani wa mutane shine wanda aka aiko shi da saƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa na ce wannan kissar ba yadda za mu fahimce ta idan ba mu koma zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin labarin gaibu ne tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilay ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha Allah madaukakin sarki haka yake faɗa cikin kissosin alqur'ani waɗannan duka labaran gaibu ne muke maka wahayi ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha kai da jama'ar ka kafin ai muku wahayin duk ba ku sani ba al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi cikin sahihinsa akan wannan kissa ba ma hadisi guda ɗaya ba kissa ba ruwaya guda ɗaya ba ta hanyar sa'id ibn jubayr sa'id ibn jubayr yake cewa nace wa abdullahi dan abbas inna nawfa lil bukhari yaz'umu anna musa sahib al-khadr laysa huwa musa sahib bani isra'ila yace wani mutum da ake ce da shi nawf al-bukhari yana riya cewa Musa da suka haɗu da Khidir ɗin nan ba annabi Musa na banu Isra'ila ba ne wani Musa ne daban ashe ka ga tsohuwar magana ko tun lokacin sahabbai ana bayani ana buƙatar a san cewa wai wani Musa ne wannan domin an ji wani yana cewa wai ba Musa banu Isra'ila ba ne wani daga cikin Yahudawa yana cewa ba banu ba musan banu Isra'ila bane. Qala ibn Abbas sai Abdullah dan Abbas yace kadzaba adullah, yace wannan makiyin Allah ne kuma yayi ƙarya, yayi ƙarya makiyin Allah. Haddathana Ubay ibn Ka'b, Ubay dan Ka'b ya gaya mini annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yaji manzon Allah yana cewa, wake wannan magana Abdullah dan Abbas ne fa? Abdullah dan Abbas da manzon Allah yace masa, Allahumma allimhu alquran faqihhu fi ad-din wa allimhu at-ta'wil, Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi fassarar alqur'ani. Amma shine yanzu da ake tambayar sa wannan fassarar, sai yake komawa zuwa ga abinda yaji daga sahabban manzon Allah Ubay dan Ka'b, shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga dai in tsabar iya larabci ne, akwai wanda zai kai waɗanda suka zauna da annabi iya larabci? Su fa duk maganar da aka yi a zamanin su hujja ce akan larabci. Yanzu in ka zo kai wata magana ta larabci sai aka ce wannan ba daidai bane, in kana so ka kubutar da kanka kawai in ka ce ai gashi nan a wata magana ta Abdullahi dan Abbas ya ce kaza, sai a ce eh kana da hujja, lalle wannan larabci ne gangariya saboda Abdullahi dan Abbas yayi amfani da shi. Wannan yake nuna maka duk kwarewar ka a larabci kana bukatar ka koma zuwa ga magabata wajen sanin me sanin abinda wannan alqur'ani ne. Haka Abdullahi dan Abbas yake tambayan Ubay dan Ka'ab, a yake cewa Ubay dan Ka'ab ya gaya masa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Musa kana khatiban fi bani Isra'ila, annabi Musa yana khutuba a cikin banu Isra'ila. Fa su'ila, sai aka tambaye shi ayyun nasi a'lam, wai waye fa kowa ilimi a cikin mutane, abinda aka tambaye annabi Musa kenan. Qala ana, sai annabi Musa ya ce ni, yace ba wanda kai ne ilimi. Haka annabi Musa yace a wata riwaya yayi wa'azi wanda ya mutane ya girgiza mutane, wa'azi ya shiga jikin mutane, sai aka ce kai wannan wa'azi yayi wani wa'azi. Yanzu Musa a ban kasan nan ku akai wanda ya kai ka ilimi, sai yace bawo. To wannan abun yayi abin da Allah madaukakin sarki bai so haka ba, ya kamata yayi tawazu ya kankan da kai. Duk da cewa a ban kasan ba a san wani mai ilimi kamar shi ba, amma bai kamata ba da haka ba. Fa'ataba Allahu alayhi, sai Allah ya zarge shi, in lam yurdd al-ilma ilayhi, saboda bai mayar da ilimi zuwa ga Allah ba. Da aka ce wai kowa ilimi yanzu, sai ka ce wallahu a'lam, Allah ne masani. Fa auha Allahu ilayhi, sai Allah ya masa wahayi, inna li 'abdan bi majma'il bahrain, ina da wani bawa na a mahadar tekun nan guda biyu, huwa a'lamu minka, yafi ka ilimi. Shi annabi Musa bai san da shi ba, kaga da ya mayar abin zuwa ga Allah da ya huta. A'lamu minka, qala Musa, sai annabi Musa ya ce ya rab, ya ubangiji, wa kaifa li bihi, da ya zan gamu da shi. Yanzu annabi Musa ya ji labarin cewa akwai wanda ya fi shi ilimi, kawai sai ya nemi ina zai gamu da shi ya ƙara ilimi. Wannan yake nuna bai kamata a ce wani mutum a duniya ya ga cewa wai ya fi ƙarfin ya ɗauki ilimi abin kowa ba, ko ya fi kowa ilimi, ba zai ji haka ba. Sannan kullum ka riƙa ƙoƙarin ka ƙara iliminka abin wanda ya fi ka. Don kaga annabi Musa yana jin labarin ga wanda ya fi shi ne, zai ce to da yaya zan haɗu da shi, zai haɗu da shi su yi gasa ne? A'a, ya zo so yake ƙara ilimi, saboda ba abin da ba a koshi da shi kamar ilimi. Shi ilimi duk lokacin da kake ƙara yin sa, to sai ka gane ashe baka san komai ba. In ka ji mutum yana cewa ina yi ilimi, to wallahi bai yi bane. Duk wanda ka ji ya ce ina da ilimi, to bai da shi. Amma mai ilimi shi karatu lokacin da ka dan fara yin sa, sai ka rinka jin kai ma fa ba kwaro, ba karamin kwaro bane fa. In ka dan fara ganewa, haka za ka rinka ji. Mataki uku ne suka ce, mataki na farko in ka fara karatu sai ka rinka jin kai ma fa kwaro ne ba. To in ka tsaya anan za ka gare, mutane suna maka ganin baka san komai ba, kai kuma kana ganin kai ma wani guru ne. Mataki na farko kenan. In ka kara mataki na biyu a ilimi, sai ka rinka jin tab akwai fa maza a gabanka, shi fa akwai maza a gabanka, lalle ya kamata ka zage dan ce ka je gun maza ka nemi ilimi. Idan ka ja mataki na uku, sai ka gane ashe baka san komai ba, ashe baka san komai ba. To haka ilimi yake. To shi ne annabi Musa alaihi salam sai ce yaya zan gamu da shi.
Qala ta'khudhu ma'aka hutan,
sai Allah ya ce to za ka ɗauki wani kifi ka yi tafiya da shi. Kaji inda magana kifi ta zo. Aka ce masa ya riƙe kifi ya tafi da shi. Fataja'aluhu bi maktalin, ka sanya shi a cikin wani kwando. Fa haythu ma faqadta al-huta, duk lokacin da a cikin tafiyar ka rasa wannan kifin, fa huwa thamma, to anan mutumin yake. Da ka rasa kifi, to ka zo inda mutumin yake, anan za ka same shi. Kifi yana da amfani ko bai da shi? Yana da shi. Fa akhadha hutan, annabi Musa ya yi niyya ta zuwa neman ilimi, sai ya ɗauki kifi. Fa ja'alahu bi maktalin, sai ya sanya shi a cikin kwando. Thumma intalaqa, sai ya tafi. Wantsalaka ma'ahu bi fatahu, sai ya tafi tare da yaronsa mai masa hidima, almajirinsa Yusha ibn Nun, shi ne Yusha ibn Nun. Kaga yanzu ba hadithin annabin nan ba, dan Allah idan zaka san wancan waye yaron nasa, ba zaka sani ba. Yusha ibn Nun, dalilai sun nuna cewa annabin Allah ne Yunus, annabin Allah ne Yusha ibn Nun. Hatta idza ataya sakharata, har sai da suka je wata fa'a, wani babban dutse. Waba'a ra'asaihi ma fanama, kaji inda maganan babban dutsen can ta zo. Sai suka sanya ra'asaihi ma kawunansu fanama, sai suke barci. Waddaraba al-hutu fil miktali, sai wannan kifin ya girgiza a cikin wannan binnan, a cikin kwandon. Fa kharaja minhu, sai fita a cikin wannan kifin. Fa saqata fil bahri, sai fada cikin teku. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, shine annan sai kama hanyarsa a cikin tekun nan saraban, ya samu mashiga. Ya zo a wata riwaya cewa shi wannan kifin da annabi Musa ya tafi ya don masa abinci, ba ɗanyen kifi ba ne, kifi ne gasashe, ya sha gishiri. Shi ne aka ce a kawo abincin rana ɗin nan. Atina gada ana ko da yake mana kawo abincin rana, a kawo kifi gasashe za a ci. To amma kaga gasashen kifi ne kuma sai tashi. Abin da ke nuna wato wata mu'jiza da wani iko na Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai wani ruwa a wajen ne da ake cije ma'ul haya, ruwan rayuwa, a wurin da Khidr din yake rayuwa. Duk abinda ruwan nan ya taba shi, to zai tashi ko da ya mutu. In ba mai rai bane ma zai rayu. To kifi sai aka jika shi da wannan ruwan wannan ma'ul hayatin. Wata riwaya ta nuna cewa shi Yusha ibn Nun shi ne je wanke jikinsa, sai ya dawo kusa da kifin da ɗan ruwa-ruwa a jikinsa, sai ya ɗiga a kan wannan kifin. Kawai kifi da ya ji ma'ul haya, shi kenan sai rayu. Kawai sai ya ga kifi ya fita daga cikin kwando, kawai ya fada cikin ruwa, ya zama ya samu wata maslak, wani mashiga, kawai sai ya shiga. Wa amsaka Allahu anil huti jiryatal ma, wani iko na Allah madaukakin sarki kuma, sai Allah madaukakin sarki ya rike gudanar ruwa dangane daga wannan, wato wannan kifin. Duk inda kifin ya shiga, to sai in ya fasa ya shiga ciki, to ruwan ba zai haɗe ba, sai ya bar kofa kawai, sai yana ta tafiya ana ganin kofarsa, ba abin mamaki ba ne wannan. To shi ne wattakhadha sabilahu fil bahri ajaban, shi ne abin mamaki. Abin mamaki kawai sai ga duk inda ya shiga sai ya bar kofa. Fasara alaihi mithlu taq, sai ruwan ya zama a kansa kamar wani shimfiɗaɗɗen marfi, kamar wata ƙofa ne. At-taq shi ne kamar a ce wata ƙofa ne haka da aka yi ta amma kamar baka, kamar marfi ne amma mai baka a kansa. Duk inda ya wuce to sai ya bar wannan ƙofar, sai ka ta gani ga nan ƙofa, zurfin ƙofa a cikin ruwa, ruwan baya haɗewa. Falamma saiqaba, lokacin da annabi Musa ya farka,
نسي صاحبه أن يخبره بالحوت أبوكين تفيا سنن يوشع ابن نون سيمنت بباوى النبي موسى لبار الكذبة شي أغني أقبن ساكي أما النبي موسى لبرجي da haka shi ya kamata ya bada labari ko to sai ya manta bai bashi labari ba fantalaqa baqiyata yawmihima wa laylatihima suka kama tafiya suna tafiya tsawon wunin su da daren su hatta idza kana min al-ghadi har sai da washe gari qala musa li fatahu sai annabi musa yace wa yaron sa atina gada ana kawo mana abincin ranan mu laqad laqina min safarina hadha nasaba hakika mun hadu da wahala a wannan tafiyar tamu wa lam yajid musa nasaba musa bai ji gajiya ba bai hadu da bai jiya game da wahala ba hatta jawaza makana alladhi amarahu allah bi har sai da ya wuce inda allah ya umarce shi ji qala lahu fatahu a lokacin sai yaron sai yace da shi ara'aita idh awayna ila sakhrati ba mu labari mana ai lokacin da muka tare a jikin wannan dutsen fa inni nasitu al-huta na manta labarin kifin a can wama ansanihu illa shaytan babu wanda ya mantar da ni shi sai shaydan an azkurahu shine ya hana intina shi wattakhadha sabilahu fil bahri ajaban sai kama hanyar sa hanya kama hanyar sa fil bahri a cikin teku ajaban yana mamaki za mu zo magana idan mun koma bayanin waɗancan ayoyin wai wane ne ittakhadha sabilahu na farko wane ne kuma ittakhadha sabilahu na biyu qala fa kana lil huti saraban wa li musa wa fatahu ajaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace musa sai ga shi kifi ya samu mashiga shi kuma annabi musa da yaransa an basu da mamaki fa qala dhalika ma kunna nabghi wannan shine abin da muke nema dama duk lokacin da kifin muka rasa shi to ai mun zo wurin neman mu kenan fartadda ala afari ba qasasa tunda sun riga sun wuce fartadda ala afari ba sai suka koma da baya domin sun wuce wurin da aka ce za a samu kai da bai ba shi labarin ga abin da ya faru da kifi ba har sai da aka wuni aka kwana ana tafiya lokacin da annabi Musa ya nema a kawo musu kifin su ci to a lokacin yace masa ga ba abin da ya faru a kifin nan to kaga abu ya koma baya tafiya ta koma baya tunda a wurin da aka rasa kifi anan aka ce man aka ce annabi Musa zai hadu da Khidir na haka fartadda ala asari ma qasasan suka koma da baya suna bibiya qala ya ce fa kharaja yaqsani atharuhuma hatta tahya ila sakrati suka ci gaba da tafiya suka isa zuwa ga wannan fa fa idza rajulun musajjan bi thawbin sai ga wani mutum yana lulluɓe da mayafi fa sallama alaihi Musa annabi Musa ya masa sallama fa qala al-khidr sai khidr ko khidr yace to kaje inda khidr yace wannan kaga yana nuna maka cewa abdan min ibadina khidr ne daga bakin wa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa anna bi ardika salam yace abun mamaki me ya kawo sallama a wannan wurin saboda ya san shi kadai yake rayuwa ba kowa a wajen fa qala ana Musa sai yace ni ne Musa fa qala Musa bani Isra'ila Musa bani Isra'ila kana nufin Musa na kabilar banu Isra'ila qala na'am yace eh qala sai yace ataituka litu'allimani mimma ullimta rushda na zo ne dan ka sanar da ni abinda aka shiryar aka sanar da kai na shirya daga nan sai suka fara tattaunawa tsakanin annabi Musa da kuma annabin Allah Khidir wanda in Allah madaukakin sarki ya kai mu karatun gobe za mu dora akan wannan kissa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah madaukaki ya fi mana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.